To masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. A kuma daidai wannan gaba inda za mu tattauna akan wani al'amari, musamman ma batun da ake na ƙasar Saudiya da take maganar ƙirƙiro wata hukuma ko samar da wata hukuma domin tattara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a guri guda, wataƙila da nufin nazari ko bincike, wanda nan gaba za mu ji dalilan ita kafa wannan hukuma. To a wannan zauri namu a daidai wannan lokaci muna tare da shehin malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, wanda babban malami ne a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Bayero a nan Kano, kuma yana ɗaya daga cikin mashahuran malaman hadisi a ma nahiyar Afirka gabaki ɗaya. Za mu tattauna akan wannan mas'ala, musamman ma da dalilai suka sa ake tattauna wannan batu a wasu kafafen yaɗa labarai, inda kuma wataƙila waɗannan abubuwa wasu sun yi musu mummunar fahimta, inda kuma muka ga dacewar a gayyato ahalin abin domin warware wannan mas'ala da su safi addini. Dr. muna yi maka barka da zuwa wannan fili.
Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah shi gafar ta malam. A daidai wannan gaba da ake ta sa'in sa a kan wannan batu na ƙudurin ita wannan hukuma ta Saudiya da take ganin ya kamata ta ƙirƙiro hukumar da za ta ɗauki gabarar yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima, kamar wataƙila yadda aka yi ga Al-Qur'ani mai tsarki, ya batun yake.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايها في أمواء ما سسو العلم وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوك مسلمي أكو إنايك الدنيا ياسن إلن واتهدن دمود كسر سعودية تي كمتكي كني باويتن ينزبتن لغا كفوات هرزو أيوه game da abin da ya shafi addinin musulunci, game da abin da ya shafi yada ilimi da karantarwa a tsakanin musulmi. Na san ba wani musulmi a yau a ko'ina yake a duniya da bai san irin gudunmawa da ƙasar Saudiya ta bayar ba a kan abin da ya shafi Alƙur'ani, musamman abin da ya shafi buga mushafin Alƙur'ani da buga tafsirai da buga tarjamomi, wato tarjaman ma'anonin Alƙur'ani zuwa yaruka da harsuna daban-daban. Daga ciki hadda harshen Hausa da muke magana da shi, akwai tarjama na Turanci, akwai ta Faransanci, yaruka kusan dai babu wani yare yanzu a duniya da yake shahararre kuma akwai musulmi da suke magana da wannan yaren face, kaga sun yi kokari an samar da wata wato tarjama ta ma'anun Alkur'ani, kuma sun buga sun yada. Sarki Fahad dan Abdul Aziz, Allah ya ji kansa da rahama, a shekarar 1985 ya assasa wannan wato cibiyar buga Alkur'ani da ke Madina. Wannan cibiya wanda an sani cewa kusan mafi karancin abin da take buga na Alkur'ani duk shekara sun haura miliyan 10, sannan kuma za ta raba wani abu da ya kai haka a kasashen duniya. Duk alhajin da ya je haji zai dawo sai ya samu wannan kofi. Kusan babu wani masallaci yau za ka shiga a cikin kasashen musulmi a duniya ba tare da ka ga kofin Alkur'ani ba. To kamar yadda muka sani cewa bayan Alkur'ani sunna wato ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadanda ita ce hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam, su suke biyo bayan Alkur'ani, kusan ma tare suke tafiya. Shi yasa wasu malamai ba su yadda ka raba abun ba, ka ce Alkur'ani sannan sunna, sai dai ka ce Alkur'ani da sunna, domin a haɗa suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ko wa mithlaihi ma'ahu, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dawud. Annabi ya ce an bani Alkur'ani, an bani wani abu kwatankwacin sa. Saboda ita ma sunna wahayi ce, kamar yadda Alkur'ani yake wahayi, kuma babu yadda za a yi mu fahimci musulunci yadda yake, dole sai mun bi ta kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, don shi aka dorawa alhakin yayi bayanin addinin musulunci. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التي من سكر مكد ون وأزيوة القرآن دونك ومتاني بيانا أبن داك سكر مسو. كذا الله سبحانه وتعالى يقول على الحكيم بياني أكن النبي صلى الله عليه وسلم تونا بياني شين السنة النبي صلى الله عليه وسلم تو كسان باين أن واتو سعودية سنكفى ونن مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف وانديكي مدينة an samar da wata karamar cibiya wacce ita kuma take hidima ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar buga littattafai da fito da wasu littattafai na malamai da daddu domin ya shiga hannun malamai ko kuma masu bincike da daliban ilimi akwai wannan cibiya ta kasance a Jami'ar Islamiyya take Madina ana kiran cibiyar Markazu Khidmati Sunnah Nabawiyya Markazu Khidmati Sunnah Nabawiyya wanda a ciki malamai sun yi aiki a wancan lokaci don fito su da wasu littattafai da suka dade a ajiye sun yi kura a rubutun hannu ba kowa ne yake iya samun su ba kowa ma yasan ba kowa yasan da su ba kamar daga ciki akwai littafin Itaful Mahara na san sun fitar da shi wajen sifili goma abin nan wajen sifili goma sha tara bayan wannan sun fitar da irin abin nan littafin Bughyatul Bahith sun fitar da littafai da dama wadanda karshe aka buga su aka karbar da su ma da dalibai dukkan munan mun samu wannan littafai wanda da can ko farkin su ba mu yi albarkar wannan cibiya karama da take karkashin mujamma na sarki Fahad na buga alqurani da kuma Jami'ar Islamiyya to tun a wancan lokaci aka dade ana ta kiraye ya kamata tun da dai alqurani tare yake tafiya da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to yadda aka yi wa alqurani gata to ya kamata ita ma sunna a yi mata wannan gatan maimakon ta zama sai dai a karaba ta da wani da wata cibiya to malamai sun yi ta kiraye a wannan ina tunawa da a shekaru na taɓa karantawa a cikin wani zauri da ake kira Multaqa Ahlul Hadith wasu daga cikin masu bincike masana sun kawo wannan shawarwari shi ya zama kwanan nan da aka samu aka wato yadda cewa a kafa waɗannan abin nan din suna ta cewa shawarar da suka bayar gashi Allah subhanahu wataala ya kawo lokacin da za ta ga haske to baya ga wannan kiraye kuma aka samar da wannan to banda wannan akwai ina tunawa akwai ja'izatul al-amir al-naif ibn Abdul Aziz da sunna nabawiyya wato shi ma marigayi naif dan Abdul Aziz ya kafa wata hukuma ita kuma wacce take wato ake sanya dukkan masana a fito da wasu mawdu'ai da suka shafi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kallafa wa mutane su yi bincike a kansu in suka yi bincike a kansu wanda ya yi bincikensa ya fi kowanne kyau da nagarta bayan an kai wa malamai sun duba sai a ba shi kyauta ita ma wannan tana nan a Madina ita ma kuma ƙarƙashin sarki Naif ɗan Abdul Aziz mai rasuwa lokacin yana ministan harkokin cikin gida kuma yana mai jiran gado na biyu kusan shi ya ɗauki ragamar wannan tashi ce ma'ana aljihunsa yake sponsoring ɗinta wato yake tallafa mata ba gwamnatin ƙasar ce ta yi ba amma dai shi ɗaya daga cikin kusoshin wato ƙasar ne ita ma wannan tana ta aikinta kuma ina tunawa shi kansa mujamma malik Fahad litiba'atul mushaf shi kansa ya yi wasu yunkuri inda ya yi tarurruka da yawa akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ni kaina nan na taɓa halartar wani taro wanda har na gabatar da fefa a cikin taron an yi taron ne akan muhimmancin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na yi rubutu a lokacin na gabatar da wata makala wacce na kawo wato bayanai akan irin yadda wato sunna ta samu kulawa da kuma muhimmanci a harshen Hausa yana nan a bige an buga littafin yana nan a rubuce al-ihtimam bis sunna bil lughati al-hausa inda na faɗi malamai da suka karantar da hadisai a ƙasar mu ta Hausa da suka sauke littattafai daban-daban na ambace su da yawa a cikin littafin da kuma littattafan da aka fassara shi na hadisi zuwa Hausa wannan duk a ƙarƙashin mujamma ake ta wannan to malamai sun jima suna son a ga cewa ita sunnar ta samu wani abu nata na mai cin gashin kanta to aka samar da wannan a ranar 27 lissafin wata na ganin Saudiya ba ganin mu 26 ga wannan watan na al-Muharram na wannan shekara aka ba da izini cewa to ita ma sunnar aka fa mata cibiya da za ta yi aiki akan wannan kuma aka faɗi manufofin kafata daga cikin manufofin kafata suka ce an saki ran malamai da suka yi ta yi akan cewa a samar da wannan cibiya ɗaya daga ciki kenan na biyu suka ce hidima ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na tsotsuwa wato madogara ta fahimtar shari'a addini abu na uku taimakawa ɗaliban ilimi wajen samar da littattafan da za su wato karanta su zama kuma ana samun su ba tare da an sha wahala ba duk wani wanda yake bincike a cikin harkar ilimin hadisi ya san irin dumbul littafan da shi wannan ilimi ya kunsa. Yana da wahala ka iya samu mutumin da zai iya ce maka yana da wato 1 bisa 100 na littafan da wannan ilimi ya kunsa, duk kuwa irin yadda ya zurfi a cikin harkar, saboda yawan wato saboda fadin sa da yawan sa. Kuma har zuwa yanzu littafai da yawa daga cikin littafan mu na sunna da muke karantawa, in ka dauka daga wadannan al-usulus sita wadanda sune sahih al-bukhari, sahih muslim, sunan abi daud, sunan at-tirmidhi, sunan an-nasa'i, wace jami'ar at-tirmidhi, sunan an-nasa'i da kuma sunan abi daud, wadanda sune al-usulus sita wadanda yawancin hadisan hukunce suna yawo ne a cikin wadannan littafai. To wadannan littafai suna buƙatar hidima sosai, wato saboda yadda wasu madaba'o'i da suka buga littafin suka yi ta kurakure wajen bugu, tunda ka san sanda za a shigar da abu madaba'a za a sake saffin wato jera harufansa, to za a iya samun wani lokaci wani harafi ya faɗi, wani wata sadara ta faɗi, ko kaga bugun da ya bakin, to suna buƙatar sake musu hidima ƙarƙashin malamai masana domin a sake fito da su da ingancinsu. In za a yi wannan kuma to dole sai an kuma samo rubutun hannu na asali na su wannan littafin, ba wai kawai da ka ba zan dauka in ce a hadisin ne ya kamata a ce an kara ko an rage, ba ka da wannan iko a duniyar ilimi, ta wuce wannan kamar manta waɗannan littafin ma akwai a duniya waɗanda gaba ɗaya sun haddace su, so akwai wanda kuma sun karantar da su sun zama musu ruwa, da zarar an kara wani abu za su iya gane cewa an ka kara, wato Allah ya aje su don su ke kula da wannan. Haka ana buƙatar a koma asalin wato rubutun hannu na malamai, watakila shekara 500, 700, 600, 800 na watakila ma fiye da haka, don za ka iya samun wani makhdudin wani littafin rubutun hannu ya shekara 1000 za ka iya samun sa. To in aka zo za a zauna masana karanta irin waɗannan rubutun, su za su sake karantawa, a sake buga waɗannan littafin, a yi musu aiki, a musu hidima, sannan kuma su zama available ta yadda kowa zai iya samu cikin sauki ba tare da ya wahala ba. Wannan ɓangaren su kutubus sita ɗin kawai, in ka dawo kuma akwai shuruh ɗin su, akwai littafan da aka yi sharhinsu. Sahih al-Bukhari yana da sharhi ko wanda aka buga wato ba kaɗan ba ne, sharhin da aka yi wa Sahih al-Bukhari ya fi 100 tun daga ƙarni na huɗu aka fara sharhinsa, tun daga kansu al-Khattabi littafinsa alamul hadith suka fara sharhin Sahih al-Bukhari. Har kuma gobe ana samun malamai, duk sanda malami ya karanta hadisi ya yi sharhin, to zai iya buga sharhin nan nasa. To waɗannan shuruh da daɗɗu waɗanda wasu sun haura shekara 1000, wasu an fito da su, wasu ba a fito da su ba, waɗanda aka fito ɗin wasu suna buƙatar a sake musu hidima, saboda waɗanda suka fito ɗin sun watakila sun fito da su saboda kasuwanci kawai, a buga a kai kasuwa a sayar, amma ba a tsaya a musu aiki mai kyau ba ta yadda za a kiyaye nassin da yake ciki. To suna buƙatar waɗannan littattafan. Yanzu ka ɗauki Fathul Bari, Fathul Bari shi ne mafi faɗan sharhi yanzu da yake hannun masu karatu na Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Asqalani ya rasu tun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 856 ya rasu. To haka ya bar littafinsa, wanda littafin nasa na Fathul Bari ya yi shekara 25 yana rubutunsa kafin ya gama. To wannan littafi har zuwa yau a iya sani na yana buƙatar hidima. Na ba'ar da muke da ita akwai 'yan kurakurai da in kana karatu za ka riga ganin kurakuran ɗaba'a. To yana buƙatar a ce an sake samun wata hukuma da za ta kashe kuɗi sosai wajen a yi aiki ya fito da shi. To banda wannan ka ɗauki sauran littattafan da aka yi sharhin Sahih al-Bukhari, dududu ba a jima da a yi fi shekaru ba da fito da sharhin Ibn Battal na Sahih al-Bukhari. Ibn Battal da yana cikin malaman Malikiya yana da sharhinsa, kuma yana da cikin malamai na ƙarni na 6. Kaga ƙarni na 6 yanzu muna ƙarni na 15. Ƙarni na 15. To tun ƙarni na 6 ya rubuta littafinsa. Sai kwanan nan aka samu aka fito da shi. To ire-irensu suna nan, waɗanda suna buƙatar malamai za su tsaya, kuma malaman nan suna buƙatar lalle sai an samu support mai ƙarfi, musamman financial support, sai an samu kuɗi wanda za a je a nemo wato su waɗannan makhdudat ɗin. Sannan kuma in aka tsara mutum aka ce wannan aikin zai yi, kai ya je ko ina kawai wannan aikin zai yi ba dare ba rana, to dole a bashi gwaggwaɓin albashi da zai ishe shi ya riƙe masa iyalinsa. Sunna tana buƙatar fiye da haka. Dan an ɗauki malami an ce da shi kakkaje ko ina tsaya ka hidimta wa sunna, ana biyan gwaggwaɓin albashi, a ninka masa kuɗin da za a bashi a matsayin shi na profesa a jami'a, a ninka masa wannan albashin ninki 4-5 a ce zauna yi wannan aikin. Ina ga sunna ta cancanci fiye da haka ma. To kusan wannan abun, tunda shi musulunci a yanzu ba shi rigata, ba wata gwamnati yanzu kana gwamnatin Najeriya ko gwamnatin wata jiha sai za ta dauki malamai ta ce ku yi wahil sunna hidima, babu. To idan aka ce ga wata gwamnati za ta dauki ragamar wannan aikin, abin ayi alfahari da shi ne, ayi murna a ji dadi. Sannan kuma ba wai wani abu ne za a cikin daki a boye ba, ballantana kace za a yi banna ko wasu za su gan sassan zuciya, abu ne da za a yi shi a bainar idan jama'a, kuma malamai ne za a dauko. Yanzu ka dauki mujamma'a malifa na al-mushaf al-sharif na al-qur'ani, malamai ne aka dauko, wasu daga Egypt, wasu daga Morocco, wasu daga ina ne, ba wai yan kasar Saudiya ne kadai suke aiki a gurin ba, daga ko ina aka samu wani kwararre ko me yake da lokacin da zai je ba da gudunmawa zai iya zuwa. Ko ni nan na an tuntube ni, akwai lokacin da suka tuntube ni a mujamma'a na Malik Fahd, in zauna a musu aiki musamman wajen muraja'a ta wasu abubuwa da suka shafi alkur'ani, a lokacin na gaya musu cewa ba zan iya zama ba saboda ina da bukatar komawa gida, abubuwan da suke gaban mu a can ya fi zaman mu a nan. To a shahid suna nema duk wani wanda zai iya ba da gudunmawa kuma ya cancanta, tunda ba abu ne na san zuciya ba, ko kuma kawai kace kana da kamun, a cancanta ka cancanta, kana da wasu ayyuka da kai a ƙasa waɗanda za su ba da hoto mai kyau kan cewa a cikin wannan fanni ka ƙware, za su ba ka dama. To a yanzu ma abin da yake cikin rubuci a cikin shi wannan circular da ta fito, ko wannan karar da ya fito, abin da yake ciki shine za a nemo malamai daga ko'ina a kasashen duniya waɗanda suke ƙwararru a cikin wannan fannin, ba wai kawai kowa da ya bigi ƙirji ya ce shi ma kaza ne shi kenan ba, a'a sai an ga me ka taɓa yi, ina aikace-aikacen da ka taɓa yi ba, sunna ina rubuce-rubucen ka, a ga irin ƙwarewar ta ka, sannan a ba mutum dama. Sannan aka buga za a sake shi ne ya shiga duniya, ba wai a ɗaki za a ɓoye ana karanta da wasu ba, za a sake shi ga duniya. To kuma duniyar nan cike take da malamai, saboda haka in an ma barna ce aka yi, to ai wasu za su gani, za su yi magana. To amma tun daga farko wanda ce wai za a yi barna, to kaga bai ma san ilimin hadisi ina sa gaba ba, ilimin hadisi ya fi ƙarfin wannan. To wannan dai shine babbar manufa ta shi wannan aiki, kuma insha Allah zai ba da samara wacce take ba ƙarama ba.
To doctor, kusan za mu iya cewa ina suka samu tushen wasu kamar da suke nuna cewa wai an yi haka ne da nufin za a cire wasu hadisai, watakila da suke magana akan yaƙe-yaƙe ko abinda duniyar mutane yanzu take cewa ta'addanci da sauransu, suna ganin kamar wai irin waɗannan hadisan ake so a tsane kamar yadda wasu suke yaɗa jita-jita.
To ni ina mamaki idan wani jahili wanda bai san abin da yake ba ya yi wannan tunanin za ka ba shi uzuri, amma wanda yake mai ilimi ya yi tunanin cewa wai akwai wani da zai iya zama, akwai wani da zai iya zuwa ya ce zai tace wai wasu abubuwa da ba su yi ma wasu ba, ya watsar da su daga musulunci, ai kaga akwai shirme. Ka duba kaga alkur'ani daga farkonsa har ƙarshensa akwai abubuwa da yawa da suka shafi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadin sa, da yadda ya gwagwarmaya sa, da yadda al'ummar musulmi ta kamata ta kasance. Na tabbata abubuwa da yawa da suke cikin wannan alqur'anin ai ba dadin duniya abin nan yamma ba dadin suke ji ba. In ka cire na hadisi to za ka yi nan alqur'ani, ya za ka yi nan alqur'ani, babu ayoyin jihadi a cikin alqur'ani, to ya za ka yi da su. So ashe kaga su kansu masu gurɓata jihadi din a duniya, waɗanda suke yin abubuwan da suka so su jawo aya ko hadisi, ai farko abin da za su fara ja maka aya ce ta ce mu yi jihadi, farko abin da za su ja maka. To in ka cire hadisin ka ce ka cire shi na farko ne, shi cire shi din wani shirme ne, tunda shi dai mutumin can yana da littattafan na shi ma, in ka cire a littafin ka shi yana da shi a nashi, kuma sannan in ka cire hadisi to alqur'ani fa kai mai da shi. Sau kaga wani abu ne wanda yake shirme, abinda yake akwai wanda zai taimaka wajen wato ba wa musulunci kariya da nuna musulunci na hakika a cikin irin wannan shine fito da aikin magabata. Yanzu misali na kamar da gama ka Sahih al-Bukhari littafi ne da aka rubuta shi a cikin karni na hudu, aka fara yi masa sharhi. Shuruɗin nan da aka yi masa sun yi malamai ne suka yi bayanin abubuwan da wannan hadisan suka kunsa. Yau idan akwai waɗannan bayanan al'umma ta sani, kaga babu wani wanda zai zo ya juya bayanin dan ya mai da shi ya taimaka wata manufarsa. Kaga an taimaki ilimi, an taimaki musulunci, an taimaki musulmi. Saboda haka abinda muka rasa har ma ta kai ana yi wa alkur'ani, ayo alkur'ani karan tsaye, ana yi wa hadisan manzo Allah karan tsaye, shine rashin fito da littattafan malamai na farko waɗanda su suka san abinda hadisan suke nufi, su suka bayani. In yau na zo na ce to ni yanzu zan fito da musulmi abubuwan da suke cikin waɗannan littafan, ko littafan ma kansu ya zama available, taimakon musulunci ne. Na farko dai na fitar da kyakkyawar fahimta ta musulunci, maimakon kawai wani ya je ya zauna yana fassara sai yadda ya ga dama, wani larabci ma bai ishe shi ba, amma kuma shine zai karanta alkur'ani, shine zai fassara da kansa, shine kuma zai sharhi da kansa, shine zai dau hadisi ya karanta shi a gurgunce, ko jan bakin ba zai iya daidai ba, bare ta lai masa kyakkyawar fassara, shi kuma zai sharhin sa a haka, sannan kuma fahimtar da ya fito da ita akai zai kokarin ya ce ita ce musulunci. Saboda haka kaga ashe wai maganar a ce wai an cire kaza, an cire kaza, ai ba ta taso ba, littattafan nan suna na hannun al'umma. Kace misali Sahih Bukhari, Sahih Muslim, waɗannan littattafai babu ƙasar da babu su, ana buga su a Egypt, ana buga su a Lebanon, ana buga su a Morocco, ana buga su a Tunisia, ana ba inda ba a buga su. To in Saudiya ta yi nata bashin din, sauran ƙasashe fa ya za a yi da su, suma duk za a je a ci suma su yi nasu bashin din, ko kuma malamai da suke da shi a gida duk za a bi duk gidajen malamai a kwashe nasu a ƙona, ko a haramta fito da wani sai bashin din Saudiya. Kaga akwai wauta, akwai rashin hankali, mutum ya kawo wannan a tunaninsa, har ma kuma ya jena faɗi cewa wai wannan shi ne abin da ake so ne. So wannan magana ce wadda ya kamata a ce ma duk mutumin da yake da hankali bai faɗi irin ta ba.
To a karon kallawo yanzu irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na watakila sha'anin da ya shafi addini, musamman ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan samu za ga cewa mutane sukan zo su ta gwama numfashi, watakila ma an ka duba rukunin mutanen da suke tattauna irin wannan matsalar, ba malamai bane, wani jan hankali ya kamata a yi domin watakila kiyaye mutuncin addini.
Wato abin da ya kamata mutane su fahimta, duk musulmi ya kamata ya rika jin girman wato lamarin faɗar magana ka jingina wa Allah, ko ka faɗar magana ka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana. Babu ƙarya da tafi ka yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lam wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wato babban abin da yake jawo wato dan adam halaka shine alqawlu ala Allahi bil ilm, dukkan wata barna da kaga an yi a duniya to abin da ya haifar da ita shine jinginawa Allah abin da bai faɗa ba. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yi masa ƙarya ba karamin abu bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kadhiban alayya laysa kadhiban ala ahadikum, yimin ƙarya ba daidai yake da yimin wani daga cikin ku ƙarya ba. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda duk zai yi min ƙarya da gangan to nemo zaunin shi a wuta. Saboda me? Saboda abin da kai na ƙarya ka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai takaita kan wani ko wasu mutane kaɗan ba. Duk wanda ya ɗauka Annabi ya faɗi maganar shi kenan zai je ya bauta Allah da ita, zai je ya gina wasu fahimta a kanta. Shi yasa wajibi ne ga al'umma a san cewa duk abin da ya shafi alkur'ani ko ya shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a rika tsantsan. Amma yadda abuga waɗanda suka sani, fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun, duk abinda baka sani ba tambayi waɗanda suka sani, ahlal zikr waɗanda suka san wannan abu su su sanar da kai, to nan ne zaka samu kubuta ranar gobe kiyama a gaban Allah.
To ma sauraro, a nan muka ka ƙarshen waɗannan bayanai ko kuma wannan shiri wanda kuka ji mu da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a zangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Bayero ta nan Kano, kuma ɗaya daga cikin mashahuran malaman hadisi a nahiyar Afirka, musamman ma da muka tattauna akan wannan batu da ake ci gaba da tattauna da shi na batun tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hukumar Saudi Arabia ta yi. A madadin jagoran tashoshin Kul FM wazo biya da Arewa Radio aboki da kuma mallakin waɗannan tashoshi injiniya Aminu Ibrahim Musalli, ni Shehu Bala Kabar nake cewa ku kasance lafiya.
Alhamdulillahi rabbil alamin.